Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 2 ga watan Agusta na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto akan dalilan da ke haddasa yawan hatsarin mota a Najeriya. Kwanan nan hukumar kididdigar kasar ta ce mutane sama da 2000 suka rasa rayukansu sanadiyar hadarin mota a kasar. Akan wannan batun yau muke son mu ji ra'ayoyinku. Shin wace irin gudunmuwa jama'a za su bada wajen shawo kan matsalar hadara da ake yawan samu akan titunan Najeriya kuma rayuka da yawa na salwanta? Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 202-205-2655. Kada amanta a sanya alamar tarawa da ɗaya a gaban lambar. Za kuma ku ji labaran wasanni, amma duk sai bayan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan kudin dokar da ta kakabawa rashin takunkumi wanda a can baya goyen bayansa. Gudun dokar da zai mayar da martani ga kasar Rasha bisa katsa London din da ta yi a zaben shugaban kasar Amurka na shekarar ta gabata, wanda ke dauke da wasu sabbin takunkumi ga kasar Rasha da Iran da kuma Koriya ta Arewa. Haka kuma shirin dokar ya rage wa shugaban kasar Amurka ikon yin afuwa ga kasashen. A wata sanarwa da fadar White House ta fitar a yau Laraba, Trump ya ce rage karfin ikon shugaban kasa a kudirin zai yi wa Amurka wahala ta yi amfani wajen harkar cinikayya mai alfana ga Amurkawa, kuma hakan zai ƙara ƙarfafa dangantaka da ke tsakanin ƙasashen China da Rasha da kuma Koriya ta Arewa. Shi dai wannan ƙudurin dokar ya samu karɓuwa ga 'yan majalisun Amurka baki ɗaya, wanda hakan zai iya baiwa 'yan majalisun ikon da ya fi na shugaban ƙasa idan har ya ƙi amincewa da ƙudurin.
A yau Laraba ne aka samu wasu 'yan Birtaniya uku da ke kiran kansu dakarun musketeers da laifin kitsa harin ta'addanci a kan 'yan sandan ƙasar. Kotun birnin London ta samu Nawed Ali mai shekaru 29 da haihuwa, da Kobayib Hussein mai shekaru 25, da kuma Mahibur Rahman mai shekaru 33 a duniya da laifin shirya kai harin ta'addanci biyo bayan shari'ar da aka gudanar da yawancinta a sirrance ne. Mutum na hudu da ake tuhuma, Tahir Aziz mai shekaru 38, shi ma an same shi da laifi. Masu gabatar da karar sun bayyana cewa shi ma daga ƙarshe ya shiga jerin masu shirya kai harin. Mutanen uku dai sun haɗu da juna ne a lokacin da suke a gidan farsuna akan laifukan da suka shafi ta'addanci, a cewar lauyoyi masu gabatar da kara.
To, labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amurka ta ce daga ranar 1 ga watan Satumbar wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasar ta zuwa Koriya ta Arewa. Bayanin da aka bayar ta kundin bayanai na gwamnatin tarayya Amurka din ya nuna cewa an ɗauki matakin ne don kare Amurkawa daga kasadar da a kama su kuma a yi musu tsarewa mai ta dogon lokaci. A halin yanzu kuma manyan jami'an diplomasiyyar Amurka sun sanar da shugaban kasar ta Koriya ta Arewa cewa Amurka ba maƙiyarsu ba ce. Amurka na wannan bayanin ne duk da cewa ba ta janye komai ba a jerin matakai da za ta iya ɗauka na takawa shirin makamai masu linzami da na nukiliyan kasar take birki. A taro da manema labarai da ya yi, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya ce Amurka ba ta neman canjin gwamnati a Koriya ta Arewa, ba ta buƙatar ganin rugujewar gwamnatin, ba ta kuma neman a gaggauta haɗewar ƙasashen cikin gaggawa ba. Sannan kuma Amurka ba wai tana neman wata hujja na tura sojojinta cikin ƙasar ta Koriya ta Arewa ba ne. Tillerson ya ce duk take-taken tsokana da Koriya ta Arewa ke ɗauka a kan Amurka, Amurka na fatan watan wata rana ƙasashen biyu za su zauna su tattauna hanyoyin samun maslaha a kan cece-kucen nasu.
Daga ƙarshe, wani kamfanin fasaha da ke ƙirgen kuru'u ya bibiyi zaben ƙasar Venezuela da aka gudanar ranar Lahadi mai matuƙar muhimmanci ga kundin tsarin mulkin ƙasar, ya gano cewa an yi magudi a zaben da akalla kuri'u miliyan 1. A cewar shugaban kamfanin Smartmatic yau Laraba, Antonio Mujica, ba tare da wata tantama ba, zaben da aka gudanar na majalisar nazarin kundin tsarin mulki an yi magudi. Ya ci gaba da cewa bambancin da ke tsakanin kuri'un da muka samu da kuma wanda jami'an zabe suka bayyana akwai kimanin kuri'u miliyan 1. Sai dai Mujica bai tabbatar da cewa ba ko karin kuri'un da aka samu sun yi tasiri wajen sauya alƙiblar zaben, wanda zai iya sa jam'iyyar adawa da ke da rinjaye a majalisar ta kalubalanci sakamakon. Shugaban majalisar Julio Borges ya ce wannan abu da kamfanin Smartmatic ya samu abu ne da 'yan adawa da masu fashin baki suka zarga zai faru. Ya kuma kara da cewa 'yan majalisar za su nemi babban mai bincike na ƙasa ya gudanar da bincike akan jami'an hukumar zaɓe ko sun aikata wani laifi. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Mutane 2,673 ne suka rasa rayukansu sakamakon hadarin mota a Najeriya tsakanin watan Janairu zuwa watan Yunin da ya gabata na wannan shekarar ta 2017, a cewar wani rahoto da hukumar kididdigar Najeriya ta wallafa a shafinta. To ko me ke yawan haddasa wannan hadarin? Wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hika yana da ƙarin bayani.
Gudun tsiyani babban dalilin aukuwar hatsuran, sai tsinkewar birki da kuma tukin ganganci a matsayin dalili na uku. A Abuja aka fi samun munanan hatsuran, inda za ka tarar a shantalilin titin tsakiyar gari wasu kan runtuma a guje maleji 180. Kan titi ɗaya ma sai ka ga wani ya zo ya karawa wani, ko ko wani ya shiga ƙarƙashin wata mota saboda wai ma yana cikin maye ko kuma tsabar gudu ne kawai. Kaduna da Neja ne a matsayi na biyu da na uku. Na zanta da babban jami'in ƙungiyar direbobin Najeriya NURTW, Comrade Suleiman Danzaki, dan shari kan dalilan hatsura.
Mun yawo kasashen duniya da yawa mun gani, duk inda direba ya yi kaman awa 5 yana tafiya, wajibi ne a tilasta shi ya je ya huta. Domin ga wanda bai san me ake kira babban mota ba, da babban mota da jirgin sama dukkan su aiki ɗaya ne. Wato abinda suke amfani da shine wuta, ruwa, mai, iska da hydraulic. Don dukkan su ba su da emergency, kuma abu ne mai wahalan gaske. Duk lokacin da suka samu suka shiga gargada da yawa, ba yadda za a yi su iya taka birki su tsaya. Ai mun riga mun gaya musu cewa wajibi ne ku bi abin da kasashen duniya ke so. Ai yana daga cikin abin da mutum zai yi ya samu hutu ma wani abu ne. Dole in kai tafiya ka je wani gari, dole ka biya wurin da zaka kwanta ka samu miƙewa. Ai in ka lura su drivin a takure suke, su zo su tuki nesa kuma su zauna a cikin motar su bacci.
In za a tuna hukumar hada-hadar kasuwanci ta jiragen ruwa ta sanar da shirin kafa tashoshin dakatawar direbobi don ɗauke manyan motoci da kan tsaya a gefen tituna da akan kankawa cunkoso da ma hatsura. Waɗannan gurare da za a kafa nesa da babban titi za su zama da duk ababen more rayuwa ga direbobi. Hassan Bello shine shugaban hukumar.
Munanan muna aiki da road safety ko da kuma 'yan sanda cewa idan aka yi waɗannan tashoshin fa, to babu kuma inda za a faki mota sai wurin. Kaga an yi da Kaduna state government a nan Mararaba Jos da wasu wurare ana nan na ta ɗaukan mataki a tabbata an yi wannan abubuwa. Da abu su zo kara zube motoci ko ina, Allah kawai ya kiyaye, irin an samu hadari ko wani abu, Allah kawai san abin za a kawo. Dole wannan wurin akwai hukumai kamar kashe gobara, lafiya da abubuwa da yawa za a inganta duk wannan ɗauko kaya da kuma su durobobin da suke a gari. Mu ce musu bayan an yi wannan ba za ku je ku parking kan titin a cikin birane. Dole abu ne za a yi kamar wajen bypass na wani gari, saboda haka su ba sai sun shiga cikin gari su yi kawai. Nan za a ba su komai. In ma garage mota ta lalace, akwai mechanic village wurin. Idan mai suke so akwai shi. Ba su lafiya ne, akwai asibiti, akwai police, akwai komai yadda an yi tanadi.
Rahoton bai ambaci fashewar taya, rashin magogin gilashi, ana ruwan sama da ramuka kan hanya cikin dalilan ba. Ba mamaki hakan na kunshe ne cikin gudun tsaya da sassauta gudu ka iya kawo sauki in aka samu akasi. Nasura da Maili Kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Mun gode Nasiru Adamu El-Hikaya. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan wace irin gudunmuwa jama'a za su bada wajen shawo kan matsalar hadara da ake yawan yi akan titunan Najeriya, kuma rayuka da yawa na salwanta. Amma kafin mu bude layukan mu, ku shakata da wannan waƙar.
Allah ku Allah ga kamarai. Allahu jalla ya tambaya Najeriya ke te ya tambaya Najeriya ke ma ke cin amana ke shehu sai mutun ya bar wasiya har sa Abubakar sai da ya bar wasiya sa awolo ma ya bar wasiya dakai kuma ma ya bar wasiya general Ahmad ya bar wasiya janar murtala ma ya bar wasiya ai sun ce su biliyan furke amana kuma sun ce wa kowa ya rike amana da maririn duniya Allahu Allah ya tambaya Allahu jalla ya tambaya Najeriya ke ce ga tambaya Najeriya ke ma ke kun amana ya shehu sai mutun ya bar wasiya sa Abubakar sai da ya bar wasiya Fardauna ya mutu ya bar wasiya Janar Murtala ma ya bar wasiya Janar Al-Abbas ya bar wasiya Janar Al-Abbas ya bar wasiya Ayya ce su biliyan furke amana da ce wa kowa ya rike amana ya samari ran duniya ya mata ran duniya
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202 205 2655 domin a bayyana ra'ayi 202 205 2655
to mun samu kira na farko daga Kaduna
Assalamu alaikum
Wa alaikum assalam.
Na'am, kuna aiki?
Lafiya, kalau da wa muke magana?
Ina magana da Alhaji Ruwa, ce kullu sai daga nan gadagga.
To, muna jin ka.
Yau, kiyar da za a yi samu sauki wannan abu kawai ga hukumi saboda gudun ke ga yawanci direbobin kawai mashaya ne in ci kula da yawancin titin sannan kuma dukkan da direbobin motocin wallahi rasu ba lahiyi ne ba. Kuma za a yi musu lodi saboda daga Kaduna haka zuwa Kano ko wani wuri. To gaskiya inda yana so haka sai dai a kula da yawanci direbobi da
to mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna nan a Kaduna ga wani kiran ya shigo mana
to sunana Muhammadu Babu Kauga ma daga nan Gudumar Rigasa
to Mallam Muhammadu muna jin ka
to wani abubuwa gaskiya idan an ce na farko dai kafin a ce talaka ya bada gudunmawa gwamnati ce za ta bada gudunmawa ta farko gudumo gwamnati ta farko ta tabbata ta kyautata wa ma'aikatanta masu kula da hadirin hanya ba cin hanci ba rashawa tana biyan su kudi tsakani da Allah kuma ta gyara hanyoyi na biyu mu talaka yanzu misali yanda a ce za a sa tashoshi misali irin tashoshin trailer din nan a madaban jog da tafa da sauransu yanzu kuma mu anan gudumo daga ta zaki ga mutun ya ciko trailer da mai ya shigo cikin riga ya kurda cikin layi da layi ya shiga amma talakawa ba su da yancin su mai magana suna mai magana za a ce suna bakin ciki da shi kuma kirikiri idan hadari ya faru tanka ɗaya za ta iya kona unguwa guda amma ba yanda za ku yi ku mai magana wajibi ne hukumomi su dinga ɗaukar ɗawainiyan cewa duk wani direban trailer da yake ɗauko trailer ya shigo cikin gari da ita a hana su a musu tafiya can inda za su tsaya su dinga ajiya saboda dukiya ne na mutane kuma shigo da man fetur tanki cikin unguwa hadari ne wannan gwamnati ce da ta
to Mallam Muhammadu ba ban tare nan fashanka ba amma irin waɗannan direbobin in sun keto ta cikin unguwa ba ku iya ɗaukar lambar mota su ku tai ku ba hukuma dan a nemo su
sun fika kuɗi in ma ka ɗauka ka bada ai kuɗi za su je su bada su za su yi fure kai kuma za su je ma su ce kai ne ka kasa ka kawo sunansu
amma a kwatanta hakan din ai ina ga zai taimaka ko
a'a in an kwatanta haka ai wannan ni ina ga miki ni a
to layin Mallam Muhammadu Bako ya goce mun gode yanzu kuma bari mu je Neja to layin malami daga Neja ma ya goce yanzu kuma bari mu je Kebbi
Hajja Maryam barka da wuni
barka ka dai da wa muke magana daga Kebbi
kina magana da dan Asaba mai fata daga nan Yauri
to Mallam dan Asaba muna jin ka mai cece gudunmuwarka
To gaskiya abubuwan da ke kawo hatsari a titunan Najeriya suna da dama. Na farko dai babu hanya mai kyau. Duk yadda ake so a yi tafiya lafiya a saukan lafiya, idan ba hanya mai kyau dole a samu matsala. Za ki ga cewa wani hatsarin wurin kauce ma hanya ne, ko kuma an yi aron hannu wuri ba kyau. Mota ta dauko kaya mai yawa, ta yi aron hannu kamin ta koma, nauyin kaya ja ita ta fadi. Sannan ya kamata su direbobin nan, idan direba yana jin bacci, don Allah don Annabi ya faka motar sai ya baccin sa sai ya gaji. Bai yiwa a ce za a tona dan taura biyu a lokaci guda. Kai kai.
To mun gode Malam Dan Asaba mai fata. Yanzu kuma bari mu je Nasarawa.
Mallam dai da barkin ki da warhaka.
Barka ka dai da wa muke magana daga Nasarawa.
Bashir tela ne daga nan lafiyan zari-zari har kota na jihar Nasarawa.
Malam Bashir kana lafiya, menene ra'ayinka?
A gani na ni dai kan ina ganin akwai abubuwa da dama kamar su sayan kaya tukumbu wanda ba sabo ba kenan. Sannan kuma akwai tukin ganganci, gaskiya direbobi ya kamata su daina tukin ganganci. Sannan kuma yana da kyau gwamnati ta gyara mana hanyoyi, don ko da an gyara hanyoyi an saya taya mai kyau mai inganci, kuma direbobi sun daina tukin ganganci. To insha Allah za a magance matsalolin hatsarurruka kan hanya.
To mun gode Malam Bashir Tela. Yanzu kuma bari mu sake komawa Neja.
Hello?
Hello, da wa muke magana daga Neja?
Muna magana da Muhammadu Sani daga Fando Gari.
To Malam Muhammadu Sani, muna jin ka.
Mu dai muna kan babban hanya wanda ta haɗa tsakanin da arewaci da kudu. Wallahi wannan hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma da wannan hanyar ya ci a daga sabon haɗin ruka a ƙasar nan. Don Allah muna roƙo ga federal gwamnatin Najeriya su taimaka wannan hanya ko da rage ra'ayi. An ba ana gyara, amma an gyara ma sun kwashe kayansu, sun faffasa ramuka, sun bar hanya wanda sai wanda ya ba wannan hanya zai ga munin wannan hanya. Tafiya za ka yi a minti 10 sai ya kusa awa ɗaya kana tafiya kan wannan hanyar. Don Allah muna kira ga gwamnati da taimaka.
Wato Malam Muhammadu, hanyoyin da aka fara yansu sai kuma aka zo aka watsar da ginin su ne?
Imana da hanyar kwaskwarima ake mahanyar da ana gane makon ma a yi sabo, a ba a yi mayin sabon sai kwaskwarima ake matsowan. Yanzu masu mayin gyaran masu yi kwaskwarima sun kwashe kansu babu kowa, kuma sun ga kuma sun yanyanka hanyar, wato sun faffasa ma titi. Yanzu nan in ka je kura da zai same ka hanyar nan, wani direban ma in ya zo da ci hanyar ma ga tashi ta fashe a hanyar.
To mun gode Malam Muhammadu Sani. Yanzu kuma bari mu je Jalingo. Salamu alaikum, da wa muke magana daga Jalingo? To layin malami daga Jalingo ya goce, amma mun samu wani kiran daga Nasarawa.
Assalamu alaikum, sunana Shafale Katin Magaji Dan Ya Musa, kuma jihar Nasarawa. Malama Maryam barka da aiki.
Malam Shafale kana lafiya?
Alhamdulillahi Malama Maryam. Wato abun da yake faruwa, kin san akwai rashin hakuri game da direbobinmu na Najeriya, kuma a gaskiya tafiyan da ake yi gaskiya gudun yana yin yawa. Za ki ga mutum zai dauki moto sabo ki ga yana tafiya wurin 200 km.
Ba shakka.
Ba zai ma tafiya 120 ko 110 ba, amma za ki ga mutum ya kai moto har 200. Kuma dole ne in aka ce an zo an samu damuwa fitinan zai yi yawa. Kuma na biyu, a gaskiya bismillahi dole ne mu jawo hankalin direbobinmu na Najeriya. Duk abin da za ka yi shi a cikin natsuwa, to dole ne a same shi da sauki. To amma in aka ce ba yi abu a cikin natsuwa ba, dole damuwa ya zo. In an tashi mutuwa sai ki ga tafiyan an zo an samu wahala ya yi yawa. Saboda haka kiran da muke yi ga 'yan uwanmu direbobi, don Allah don Annabi, a duba a san abun da rai din nan kwaya ɗaya ne. In ya riga ya kare, ya kare kenan, baka sake samu wani. Da fatan za su ji wannan fadakarwa da muke yi, kuma Allah ya sa mu zauna lafiya, kuma Allah ya sa mu gama lafiya da wannan ƙasa namu Najeriya. Salamu alaikum.
To mun gode Malam Shafale. Yanzu kuma bari mu je Sokoto.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana daga Sokoto?
Hajja Maryam, kina tare da Usman A. Bello Bonkari, karamar hukumar kitabin jihar Sokoto, Najeriya.
Malam Usman, muna jan ka.
na ji kwatato a dangane da irin yanayin jirogin mu ko kuma gudanar-gudanar da suke yin rashin kima. Ni a gaskiya na da cewa hukuma ta ɗauko da tsari idan an ka tabbatar da cewa dare da shima a Umul Haba'isa na kalwan kazayakan mutane ko na karsa suto a yi masa hukunci mai kyau. Sani ya da cewa su kansu a ƙungiyoyi na yan ayayi a CWU ya da cewa su ba ta su gudunmuwa kasancewa duk wani direba da aka sani a yana mummunan gudu an san shi a ko har sunan mutum da ake wa ko wani. Wannan shi kuma sani akan shari'a. Amannamai ya da cewa sun shigo cikin musamman mallamai addinin musulunci da na kiristoci su wa magoya bayan su hudu ba kasancewa idan har kashe rai daya to kai sanadiyar ki da na kasa iyalin shi komai saboda haka a zanka azan mutane biyu.
To mun gode Mallam Usman A Bello yanzu kuma bari mu je Bauchi.
Assalamu alaikum Hajiya Maryam Dauda.
Wa alaikum assalam Dauda muke magana.
Kina magana da Sama'ila Isfawa kasan ma daki karamar hukumar Ganjuwa.
To Mallam Sama'ila muna jin ka.
To a takaice ne saurayi Hajiya Maryam Dauda kin san Najeriya an akwai doka amma ba aiki da ita.
To kaji kuma.
Domin dalili kin san idan kana da kudi a Najeriya doka ba aiki a kanka. Idan kin ga an daina wannan abu shine a cire mai kuɗi da talaka a zo a aiki tsakani da Allah kowa a masa hukunci yadda dokan ƙasa ya ce to amma in ba haka za a yi ba ba za a daina wasu abubuwa a Najeriya ba. Kin san a Najeriya idan kana da kuɗi to babu wanda ya isa maka wani abu inda kai dan wani alfarma a wani ne abin ma sai a maka ma sai ka rasa ma abin ma ya za ka fito fa.
Kash Mallam Sama'ila mun so mu ji ƙarin bayani daga gare ka amma kuma layin ka ya katse amma kuma gobe ma rana ce za mu sake ba ku wata damar mun gode da kiran ku. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC agogon mu anan yana cewa karfe 4:51 yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Wasanni a takaice. Mamban kwamitin wasanni a majalisar dokoki Kwabi Woyome ya yi tsokaci akan zancen rikici tsakanin shugaban hukumar kwallon kafa ta GFA Kwasi Yantachi da mataimakinsa George Efriye yana mai cewa wannan rikici nasu zai addabi wasannin kwallon kafa a kasar Ghana. Dan majalisar ya ce lokaci ya yi da ya kamata majalisar ta gayyato su akan wannan batu. Kwabi ya ce ya riga ya bada wannan shawara ga kwamitin wasanni na majalisar game da wannan gayyata kuma kwamitin ya amince da gayyato shugabannin na kwallon kafar Ghana. Ƙaramin ministan wasanni Pius Enam Hajide ya yi kira ga ƙungiyoyin wasanni na ƙasar da su daina amfani da kafofin sada zumunta suna cin mutuncin ma'aikatar wasanni. A cikin wannan lokaci ma'aikatar wasannin tana shan suka akan kafofin sada zumunta sakamakon gazawarta wurin saka kuɗi a ƙungiyar 'yan damben boxing masu tasowa ta Ghana da wasu fannoni daban-daban na wasannin miƙe jiki ta yadda za su iya fafatawa da takwarorinsu na ƙasa da ƙasa a matsayin wasannin shiga gasar Commonwealth da za a yi a ƙasar Australia. Wannan al'amarin ya sa ana ganin ma'aikatar ta zama ta kwallon kafa kadai amma shi kuwa ƙaramin ministan Enam Hajide ya ce kada a bata musu suna akan rashin fahimtar juna. Kwamitin da'a na hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA ta umarci ƙungiyar TP Mazembe ta ƙasar Congo ta baiwa Liberty Professional ta Ghana da St Stars $12,249 a matsayin tukuici na sayar da dan wasa Richard Kisibwatin ko kuma a rage mata maki. Ƙungiyar Liberty Professionals mai wasa a Premier League din Ghana tana da haƙƙin karɓan tukuicin $9,000 kana St Stars wanda take wasan league din ƙasa da Premier League ita kuma tana da tukuicin $3,249. A watan Janairun bayare ne kwamitin shiga tsakani a hukumar FIFA ta umarci ƙungiyar ta Congo ta biya waɗannan kuɗaɗe amma sai ta yi watsi da wannan maganar. Dalili kenan kwamitin da'a ya ce ko ta biya ko kuma a ja kunninta. Dan wasan Najeriya mai wasansa a Manchester City mai shekaru 20 da haihuwa Kelechi Iheanacho da ya kammala gwajin lafiya a Leicester City yana huskantar wasu matsaloli a nan Amurka bisa zargin yiwa wata kotun Pennsylvania ƙarya. Da alamar Iheanacho dai ya kammala shirye-shiryensa na fara wasa da Leicester City bisa kuɗin Ingila £25 million. Amma da alamar shirin nasa na yiwa Leicester City zai huskanci tarnaƙi saboda batutuwan shari'a da ma'aikatar da ke wakiltarsa a nan Amurka ta First 11 Management wanda ta kai shi kotu bisa rusa wata yarjejeniya da suka yi da shi shekaru 2 da suka wuce.
Yanzu kuma sai sharhi murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta kushe daga kakkausar lafazi harba makami mai linzami mai cin dogon zango wanda ka iya isa waɗansu ƙasashen duniya karo na biyu cikin watan Yuli. abin da ya saba wa kudurorin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya guda biyu da suka bayyana matsayin ƙasashen duniya. Amurka ta yi watsi da hujjar da gwamnatin ƙasar ta bayar cewa gwaje-gwajen da kuma makaman za su tabbatar da tsaron Koriya ta Arewa. A zahiri ma aka san haka za su yi wa duniya barazana da waɗannan makamai, da kuma gwaje-gwajen suna ƙara mai da Koriya ta Arewa saniyar ware da kuma gurgunta da tattalin arzikin ƙasar da hana al'ummar ƙasar samun waɗansu ababen jin daɗin rayuwa. Ya kamata dukan ƙasashen duniya su fita fili su nuna rashin goyon bayansu da Koriya ta Arewa, inji sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Rex Tillerson, ta wajen ci gaba da aiwatarwa da kuma ƙarfafa takunkumin Majalisar Ɗinkin Duniya, da nufin ganin Koriya ta Arewa ta fuskanci illar ci gaba da gudanar da ayyukan makaman nukiliya da kuma hanyoyin sarrafa su. A matsayin babbar ƙasar da ke samar da kuɗi da Koriya ta Arewa ke iya bunƙasa ayyukan makaman masu linzami, China da Rasha suna da alhaki na musamman a wajen barazanar da yankin ke fuskanta da kuma zaman lafiyan ƙasashen duniya, inji Sakatare Tillerson. Jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta yi kira ga China ta shawo kan Koriya ta Arewa, ta daina ayyukan ƙera makaman nukiliya, ta kuma dawo teburin tattaunawa. Ta ce tilas ne China ta tsaida shawara ko a ƙarshe za ta ɗauki wannan muhimmin matakin. Lokacin cika baki ya wuce, yanzu haɗarin da gwamnatin Koriya ta Arewa take da shi ga zaman lafiyan ƙasashen duniya a fili yake. A halin da ake ciki dai, Amurka za ta ɗauki dukkan matakan da suka dace wajen tabbatar da tsaron cikin gidanta da kuma kare abokan ƙawancenta da ke yankin. Ta haka, kwanaki biyu bayan da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami na baya-bayan nan, rundunar sojan Amurka ta gwada wata na'ura ta kare makamai masu linzami da ake kira SAT a takaice daga Alaska. Na'urar kariyar ta yi nasarar kare makami mai linzami da jirgin mayakan sama ya harba a kan tekun Pacific. Amurka, inji Sakatare Tillerson, tana son ganin an raba yankin Koriya da makaman nukiliya cikin ruwan sanyi, a kuma kawo ƙarshen take-taken Koriya ta Arewa. Kamar yadda muka bayyana ƙarara, ba za mu taɓa amincewa Koriya ta Arewa ta samu makamai masu linzami ba, ko kuma juyawa abokan ƙawancenmu da abokan fafatukarmu a yankin baya. In ji sharhin muryar Amurka wanda ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka.
Madalla a gaida Grace Alheri Abdu. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
To, a takaice, shugaban Amurka Donald Trump ya rattaba hannu akan ƙudurin dokar da ta ƙaƙabawa Rasha takunkumi wanda a can baya baya goyon bayansa. Ƙudurin dokar dai martani ne ga ƙasar Rasha bisa katsalandan ɗin da ta yi a zaɓen shugaban ƙasar Amurka na shekarar da ta gabata, wanda ke ɗauke da wasu sabbin takunkumi ga Rasha da Iran da kuma Koriya ta Arewa. Haka kuma shirin dokar ya rage wa shugaban ƙasar Amurka ikon yin afuwa ga ƙasashen. A yau Laraba ne aka samu wasu 'yan Birtaniya uku da ke kiran kansu dakarun Mustaketa da laifin kitsa harin ta'addanci akan 'yan sandan ƙasar. Amurka ta ce daga ran 1 ga watan Satumbar wannan shekara za ta fara hana 'yan ƙasarta zuwa Koriya ta Arewa. Bayanin da aka bayar ta kundin bayanai na gwamnatin tarayya Amurka ya nuni da cewa an ɗauki matakin ne don kare Amurkawa daga kasadar a kama su ko a tsare su na wani lokaci. A har yanzu kuma manyan jami'an diplomasiyya Amurka sun sanar da shugaban ƙasar ta Koriya ta Arewa cewa Amurka ba maƙiyarsu ba ce. Amurka na wannan bayanin ne duk da cewa ba ta janye komai ba a cikin jerin matakan da za ta iya ɗauka na takawa shirin makamai masu linzami da na nukiliyar ƙasar take yi birki.
To, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauki da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin, da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da bada umarni, da injiniyan Macau, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.